أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعوا ما سوء البركة muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala, muna godiya gare shi da ya bamu dama muka dawo cikin wannan shiri, wato darasin mu na biyu cikin karatu littafin Tazayyinul Waraqat. Idan ba manta ba, darasin mu da ya gabata, wato darasi na ɗaya kenan, mun ke za mu yi bayani game da abin da ya shafi tarihin rubuci wannan littafi na Tazayyinul Waraqat a Sheikh Abdullahi Ibn Fodi rahimahullah. Kuma mun fara wannan tarihin nasa lokaci ya yi muna halin nasa. Yau za mu ci gaba da game da tarihin wannan babban malimi, sanannin malami, ƙwararren malami, kamin mu cimma littafin nasa Tazayyinul Waraqat. Idan ba manta ba, mun tsaya inda muke bayani game da abin da ya shafi malaman Sheikh Abdullahi Ibn Fodi, wanda mun kawo magana da ya faɗa kuma har mun kai ƙarshen abin da ya rubuta a cikin littafin nasa, wato lokacin da yake bayani game da tarihin nasa ko kuma inda ya karatu a cikin muqaddimarsa ta Biya'ut Ta'wil fi Ma'ani Tanzili. Allah ya ji kansa da rahama. Idan ba a manta ba, nan ne muka tsaya a ƙarshe wannan bayanin nasa. Sai kuma yau za mu ɗora a inda muka aji a wancan satin, ko kuma za mu ɗora a inda muka aji, inda malinki, inda nake cewa wa shuyukhul ladhina akhadha al-ustadh Abdullah ibn Fodi anhum al-ilm adaduhum kathir. Malaman da Sheikh Abdullah ibn Fodi ya samu ilimi a wajensu, gaskiyar magana adadinsu yana da yawa ƙwarai da gaske. La yastahanu bihi kama huwa wadihun. Ba adadi ne wanda ake ɗauka ba komai ba, adadi ne mai ɗimbin yawa, adadi ne wanda ke da yawan da ya kamata a ga girmansa. Fi dhalika alkitab, a wannan littafi, kamar yadda wannan yake bayyane a wancan littafi na Ibaun Nusuhi, wanda Abdullahi Gundi ya ambaci malaman da ya amfana da su. Faqad dhakara fihi ma yafuqu 20 alima mimman akhadha anhum. Lalle Abdullahi Gundu cikin wannan littafi na Ibaun Nusuhi ya ambaci malaman da ya amfana da su, bayan wa'annan da muka ambata tun daga babansa zuwa ga mahaifiyarsa zuwa ga kakansa zuwa ga shaqiqin nasa. Ya ci gaba da ambata malaman da ya amfana da su, ya yi karatu ta hannunsu, wanda sun saura ma malami 20 da ya amfana da su. Min bainil qaba'ili almawjuda fi watnihi al-azizi, tsakanin kabilun da ke a wannan kasar da tashi, wanda yake rayuwa a cikinsa wannan kasar Hausa kenan, tun daga kabila Fulani zuwa kabilar Gobir zuwa kabilar Zabarmawa zuwa sauran kabilun da ke rayuwa a wannan kasar. Kama zakara fi kitabihi alladhi nahnu bi sadrihi, kamar yadda ya ambaci haka a wannan littafi na Tazayyinul Waraqat, za mu cimma wannan gurin. Ya ambaci, lalle ya amfana da malamai da dama a wannan littafi a wannan kasar nan ta. Fa innahu istafada bi adadin kathiri min al-ulama, ya fa'idantu da adadi mai dimbin yawa daga cikin malamai. La yastati'u ihsa'uhum, wanda hashi kansa yana cewa baya iya kidaddi su, ya tantance su, ya gane adadinsu saboda yawansu. Wa yuhamu dhalika fi kalimatihi, akan fahimci haka a kalimarsa da ya faɗa a cikin wannan littafin nasa na Tazayyinul Waraqat. Ya ce wa kam alimin aw talibi ilmin afadani, da dama akwai malamai, akwai ɗaliban ilimi da suka fa'idantar da ni ba ɗaya ba. Wannan Abdullahi Gundu kenan, ya kai ga ko da karatu ka zo a hannunsa matsayinka na ɗalibinsa, to idan ya gane ka da wani ilimin da baya da, to zai cewa ka karantar da shi wannan ilimi. Kuma idan kan karantar da shi, to daga nan kuma ya zama malami a wannan gefe, in ba hankali ba kuma sai shi kama sani wannan ilimin da kai ka koya masa. To wannan baiwa ce wadda Allah mai girma da ɗaukaka ya ba Abdullahi ibn Fodi, Abdullahi ibn Fodi. Fa hadha yadullu lil tawabihatan anna al-ustadh Abdullahi ibn Fodi rajulun mutawadi. Wannan yana nuna mana gaskiyar magana cewa lalle Abdullahi ibn Fodi lalle mutum ne mai tawadi, don gashi ya akhudhu al-ilma an ash-shaykh waz-zamil wat-talib, yana karban ilimi daga malaminsa. Wannan shi ne abinda generally kowa ya san, da ɗalibi yakan karbi ilimi ga malaminsa. To bayan wannan kuma, saboda tawadu'insa, waz-zamil yakan karbi ilimi daga zamil, wato abokin karatunsa, wanda suke tsara ɗaya, yakan ɗauki karatu a hannunsu. Kaga wannan biyu tawadu'insa ne wannan. Wat-talib, ba ma wannan ba, har ɗalibinsa da yake karatu a hannunsa shi ma yana karatu a hannunsa wani lokaci, kamar yadda muka yi muku bayani. Ka zo kana karatun nawo a hannunsa, to sai ya fahimci kila kana da ilmul mantiq wanda shi ko bai da shi a wannan lokacin ko kuma a yana da kana bangare na ilmul mantiq wanda shi bai gano ba sai ka koya masa ko ka zo karatun fiqh a hannun sa sai ka kana da wani ilimi na hadisi wanda baya da sai ka koya masa wannan ilimi ko ku a kana da ilimi diraya amma sai ka ya ka zo karatun ilimin riwaya a hannun sa to sai ga kana da wani ilimi na diraya na hadisi to sai ya je kuma sai ka koya masa wannan duk tawazu'in sa ne kuma haka yake kamata malamai su zama haka yake kamata daliban ilimi su zama baka zama mai ilimi sai ka dauka cewa kai baka da ilimin yanzu zaka nema to wannan lokacin zaka zama malami amma duk lokacin da ka dauka kai malami ne kana da ilimi saboda ka ba zaka iya amfana da abokanin karatun ka ba ba zaka iya amfana da kai wani ma ba ma amfani malaman sa ba amfani ba ma daliban sa ba ko kuma wa'inda yake abokanin karatun sa ba malaman sa ma da suka karantar da shi yanzu goda tsau yake da su har yana ganin cewa kamar ma ya wuce su saboda bai iya durkusawa a je wajen su ya samu ni ilimi shi yasa kake ganin ilimin baya da wani albarka Abdullahi Gundu ba haka yake ba yakan nemi ilimi ga malaman sa yakan nemi ilimi ga abokanin karatun sa yakan nemi ilimi ga daliban sa da yake koya ma ilimi wannan shi yasa ya zama wata aya a wannan kasar ya zama wata aya a bangaren ilimi dukkan wani ilimin da kasa ana koyarwa a zauri dukkan ilimin da kasa ana koyarwa a dinance to Abdullahi Gundu ya sai da ya karanci wannan ilimin bal bayan ma ya zai na karanta da wannan ilimin sai da ma yayi rubutu littafan sa da ya wallafa zaka same su dukkan bangarorin da kasa ana karantawa a wannan kasar saboda ilimin sa saboda kuma tawadu'in da yayi har ya cimma wannan matsayin ya Allah ka gafarta ma Abdullahi dan Hodiyo mimma kawwana thaqafatahu wannan shi ne yasa ya samu thaqafa wa saqala zihna ya wanke masa hankalinsa hatta faqa aqranahu har ma ya wuce abokaninsa wasu yukhu ba ma abokaninsa ba har malamansa sai da ya cin musu ya wuce wannan haka duk malamin da ya haka ko duk dalibin da ya haka to haka zai samu in kai tawabi ka kwanta ma malamai ka je kana neman ilimi da bil haqqi da tare da bin sharuɗa da ka'idodi da ladabi a wajen neman ilimin Allah zai baka ilimin da ya wuce ma malaman ka da kake karatu a hannun su shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin da ya inganta man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da ya tawabi don Allah shi ko Allah zai daga darajarsa to haka take in kai tawabi ka kaskantar da kanka ka kama neman ilimi ga malamai ga dalibai ga wane ne sai Allah daga darajarka kai ko walam yaktafi al-ustaz Abdullahi ibn Fodiyo Abdullahi ibn Fodiyo bai tsaya da wannan ba bai tsaya bi ulama'i watanihi malaman kasarsa kawai ba wa tullabihi da dalibansa fa has bai tsaya nan kadai ba bal tatarraqa ila alladhina ya'tuna ilayhim min kulli fajjin amiq yani mi ilmi har yanzu ya tsallaka bayan muta malaman da ke kasar nan da yake rayuwa tare da su ya tsallaka har malaman da ke tasowa kasa wa kasa domin su zo su fa'idantu ga hannun shi Abdullahi dan Fodiyo ko su fa'idantu ga malamin sa shaqiqin sa Sheikh Usman dan Fodiyo to anan ma in ya ga cikin ayarin akwai wani malamin da ke da wani ilimi wanda shi Abdullahi yake da kuɗi a kansa wanda yake da bukata to sai ji nemi ilimi a hannunsa ko ko malaman da ke zuwa ba ilimi ya kawo su nema a wajen Usman dan Fodiyo ba ko a wajen sa a ziyara ce kawai suka kawo domin su zo su ga irin yadda Usman dan Fodiyo yake gudanar da daular sa yake gudanar da tafiye-tafiyen sa yake gudanar da rayuwarsa ko kuma don alaka diplomasiya kawai da suke zuwa mutane daban-daban kasashe daban-daban garuruwa nesa suna zuwa ziyara a wannan daula domin ganin a Sheikh Usman dan Fodiyo to wanda ke zuwa a wannan ziyarar Abdullahi dan Gundu ya fahimci akwai wani malamin da ke da wani ilimi a tare da su to zai zo kuma ya laka masa ya lake masa yace sai ya kanta da shi wannan ilimin kuma ya koya masa yana koya masa kuma daga nan Abdullahi Gundu ya zama malami a wannan fanni to wannan duka wata falala ce wanda Allah mai girma da dukaka ya wa wannan bawan Allah a Sheikh Abdullahi dan Hodiyo mutanen da ke tasowa min al-mashariqa wal maghariba cikin malaman gabacin duniya wato wanda ke tasowa daga kasashen larabawa kenan wal maghariba ko wanda ke fitowa daga yamma irin su Morocco wa ila zalika tushiru kalimatuhu kuma akan haka ne kalmar ko kuma bayani Abdullahi Gundu yake iya nunawa domin ya fada yace inna shuyukha alladhina akhadtu anhum al-ilma la asihim al-ana malaman da ni karbi ilimi a hannunsu gaskiyar magana bana iya kidaye su in gane adadin su al'ana walakin haula'i isharata ila alladhina zakarahum hunaka yace amma wa'innan way da ya riga ya ambata su can inda yake bayani nan cikin idaul musukhi din yake suni mashahirum suni shararum kene ya ambace su mutum 21 kamar yadda muka ambata a can baya to bayan ya ambace su sai ce to malaman da ni karbe ilimi a hannun su malamai ne wayanda ni kai na ban iya tunawa sun yawa kure daga cikin amma wayannan guda 20 da ni ambata nan to suni mafi yawa ko kuma suni shahararum yake bayan wannan wa kam talibi ilmin da dama nika an samu ni dalibi na ilimi atana wanda yazo mana min sharqi daga gaba yazo mana daga gabacin mu kamar kasashen larabawa to fastafattu minhu sai in fa'idan tulshi ma la usihi fa'idar da bana iya kidaye ta a hali yanzu fa'ida mai dimbin yawa kinan da dama akan samu dalibi ya fito daga gabacin kasar nan kamar a ce ya fito daga Sudan ko ya fito daga Masar ko daga Jazair ko daga Madina ko daga Makka ko da sauran waɗannan kasashen na larabawa yazo a wannan kasar nan tamu sai kuma inje in samu ilimi ta hannunsa in fa'idan tu fa'idar da yanzu bana iya kidaye ma ita saboda ta yawa sosai daga ciki haka kuma wa kam alimin aw talibi ilmin da dama akan samu ni malami ko dalibi wanda atana min al-gharbi wanda shi kuma yazo mana daga yammacin mu kamar irin su Morocco shi ma dai yazo fastafattu minhu ma la uhsihi ni fa'idan tu da shi fa'idar da yanzu bana iya kidaye ta saboda yawarsa to kaga yanzu dai yana da abinda ake cewa at-tahaddusu bi ni'matin shukr ni'matin lahi shukr ka fadi ni'imar Allah da yayi maka godiya ne ga Allah ka fadi wani ya fa'idantar da kai ka fadi cewa ya amfanar da kai ko ya amfanar da al'umma wannan godiya ce kuma abu ne wanda musulunci yayi da shi yanzu Abdullahi Gundu ya fa'idantu da malamai da daban-daban wa'anda suka zo daga gabas da wa'anda suka zo daga yamma suka zo a wajensa kuma ya fa'idantu da zuwan su da suka zo anan to kaga ya sai ya fada to shine yake fada a rubuce cewa ya fa'idantu da wannan kaga yana godiya ga Allah yana godiya ga wa'annan da ya fa'idantu da su wannan yana cikin abin da ya kamata to kaga a takaice wannan shine bayani game da abin da ya shafi neman ilimi na Abdullahi Gundu kuma mun ji iri yadda ya nemi ilimi tun daga a gida har zuwa ya fara fita a malaman da muke tare da su anan kuma daga nan har ma ya fita a yankin nan ma gaba daya har ma ya fita kasan nan gaba daya ya nemi ilimi a cikin gida ya nema a malaman kasa ya nema a malaman nahiya ya nema a malaman kasashen waje duka ya ilimi ya yi karatu a wannan gurin wannan yana cikin abin da ke kara ma mutum ilimi idan ka tsaya a guri daya malami daya ko a gari daya da wahala ka zan ka zan mutafanni ne amma idan zan kana neman ilimi a kowane bangare musamman yanzu da Allah ya bamu malamai a kowace kasa bayan wayannan malaman kuma rubuce-rubucin su yana iso muna a kowane bangare bayanin su yana iso muna a kowane bangare saboda Allah ya bamu internet ya bamu computers ya bamu wayoyi ya bamu hanyoyin sadarwa dai zaka fa'idantu da malami yana Saudiya bai taba zuwa nan ba amma zaka fa'idantu da rubutunsa zaka fa'idantu da kuma lakcocinsa da yake yi wani yana Morocco wani yana Masar wani yana Sudan wani yana Aljazair wani yana Qatar wani yana sauran kasashen duniya da wanda baka ma taba zuwa wannan kasar ba amma ga karatunsa a cikin ɗakin ka sai ka dauko ka fa'idantu wannan yana ƙara ma ilimi kaji abinda malam wani ya faɗa kaji abinda shi ma malam wani ya faɗa to kaga ka karu ilimi amma da a ce malami guda kadai ne to kaga akwai matsala shi yasa idan matsala ta zo maimakon kai saurin yanke mata hukunci ka tsaya ka saurari bayanan malaman ko ni bangare domin na yiwa kai kaji wani malami ya ce wannan abun matsala haramun ne ko wannan abun makaruhi ne to baka tsaya ka saurari sauran bayanan malaman ba to shikenan sai ka yanke hukunci a hakan a ya kamata ka saurari bayanan malamai da hujjojinsu da hanyar sauraren su da sauraren hujjojinsu sannan zaka fitar da abun da addidi amma idan ka tsaya da daya kawai to yana da wahala ka zama malami a wannan fanni Abdullahi Gundu ya zama malami saboda bai tsaya da malami ɗaya ba ya fa'idantu da malamai na cikin gida da wa'anda an na waje wannan shi yasa ya zama irin yadda ya zama din nan ya Allah ka kara ma Abdullahi Gundu rahama ya Allah kai masa rahama wannan shi ne kamun karshen bayani game da abin da ya shafi neman ilimi na Abdullahi Gundu to sai kuma dauruhu fi da'watil islamiyya wa harakatil jihad kokarin da ya baza a wajen da'awa ta musulunci da kuma harakatul jihad menene wace hubbasa ce Abdullahi Gundu ya bayar wajen ganin cewa da'awar musulunci ta samu shiga lungu da sako a wannan kasa da ma Afrika gaba daya wani hubbasa da kokari Abdullahi Gundu yayi a wajen ganin cewa an kafa jihadi a wannan kasar an yi jihadi a wannan kasar domin tabbatar da daular musulunci a wannan yanki wani kokari yayi a ciki يعتبر الشيخ عبد الله بن فودي من اعظم انصار الشيخ عثمان بن فودي سينيكي فدا اشكو وانا رسالة تاوا كيوا انا اتوكر الشيخ عبد الله بن فودي ينا دا كتيم منيا منيا متي مكا غا عثمان بن فودي انا اتوكر ساكا كما حكا هيك حكا نتكي بابا متي مكيني دا كتيم متي مكا عثمان بن فودي في نشر الدعوة الإسلامية او جنيا اتوانا دعوة مسلمتي وحركة الجهاد da kuma tabbatar da harakatul jihad wato tabbatar da jihadi domin kafa daular musulunci a wannan yanki mimma adda ila qiyami daula al-islamiyya wanda wannan ta kai ga har an tsayar da daular musulunci a wannan yanki saboda wannan hubbasar da kokarin da Sheikh Usman ibn Fodi yayi da wayennan mataimakan nasa daga cikin su jagora gaba gaba shine Abdullahi dan Fodi fil garbil isfiriqi aka tsayar da wannan daula a wannan yammacin Afrika fagar kana min akhafi khawatil Sheikh Usman ibn Fodi ya kasance shi Abdullahi dan Fodi yana cikin yan gaban goshin a Sheikh Usman dan Fodi yanke akhassu to watun akwai akhassu akwai alkhassu alkhass wa inda suke yan gaban goshi yanke akhassu to wanda yafi zama kusan yan gaban goshi cikin alkhassu ake samu alkhassu yanzu kamar a ce gwamna yana da ƴan majalisa wanda suka kunshi komishinonin sa suka shafe wasu sauran ƴan siyasan da ƴan gaban gaba a gare shi waɗanda kila yana yiwa su ma sun kai ruwa suka yi tsaki a wajen gani ya samu wannan kujera ta gwamna to kaga za su zama su ƴan majalisa duk abin da yake siya ne mai shawarar su to cikin su kuma za a sake samun wasu waɗanda suka fi zama ƴan kusa gare shi kila ba mamaki cikin su ma a samu ne wanda ake ce makafi gwamna ba mamaki cikin su haka bangaren shugaban kasa haka fiya mana local government haka malami shi ma kansa a daliban sa akan same shi da dalibai da yawa cikin daliban za a samu wasu waɗanda ɗan kusa kusa gare shi to wannan shine abin da ya faru ga Usman dan Fodi yana da dalibai yana da ɗan kusa gare shi ɗan majalisar sa to cikin ɗan majalisar waɗanda yake jiji da su to Abdullahi Gondo yana gaba gaba kamar yanzu a ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da sabai sabai duk ɗan gaban goshin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da almuhajiruna yan gaban gaban goshin manzo Allah ne yana da alansar yan gaban gaban goshin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to amman idan aka zo cikin su za a ce to dukkan su babu wanda suka kai alkhulafa ar-rashidun wato wayannan khalifofi manzo Allah guda hudu din nan Abubakar da Umar da Usman da Ali to kaga babu wanda ya kai su cikin saban duka ba wanda ya kai wayannan to cikin hudu din nan kuma yanzu in ka zo kana son ka fidda wani kuma wanda a koli kolin kuma sai ka ce Abubakar dole sai ka fidda Abubakar shine gaba gaban su duka to kaga kenan haka dukkan koke majalisa za a samu wanda khasun wanda a khasun sannan a samu al-akhassu al-akhassu shine kolin kolin to Abdullahi Gondo yana cikin haka ga Usman dan Fodi shi a kolin kolin kan majalisar sa Abdullahi Gondo kenan Allah ya ji kansa da rahama fagar kana min akhassil khawasi li Sheikh Usman ibn Fodi fa bashar al-jihada wannan yasa sai rungumi jihadi bi kulli mumtalakatihi duk abun da duk abun da ya mallaka ya amfani da duk abun da ya mallaka na ilimi min mali na dukiya wa nafsin da rayuwa wa qalamin da qalaminsa wa ilmin da iliminsa wa kullu nafisin duk wani abun da yake mai kima ne yayi amfani da shi a ganin cewa an jihadi a wannan kasa kuma an kafa daular musulunci a wannan kasar duk wayennan yayi amfani da su yasa dukiyarsa yasa rayuwarsa yasa qalaminsa ya sa ilimin da Allah mai girma da daukaka ya bashi haka kuma ya sa dukkan wani abun da yake da kima a wajensa to yayi amfani da shi a wajen kafa wannan daula ta musulunci kuma bi imanin sadiqin da imani na gaskiya wa yaqinin khalifin da yaqini ta tace wato yayi shi kai tsaye ba munahuci zuciya guda a wajen ganin cewa shi manuwarsa a kafa daular musulunci saboda imaninsa saboda yardarsa da Allah saboda yardarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda imaninsa da Sheikh Usman ibn Fodi to wannan yasa ya zama ya bada rayuwarsa ya bada duk abin da ya mallaka saboda wannan imanin da yaqinin da yake da shi wa qalbin sabit yana da zuciya tabbatatta duk da kufuri yayi kokarin an tsaya an yakin kafirci wal bid'ah shaytaniyya aka yakin bidiyoyi domin yakin su da suka yi a wannan kasa bangare guda biyu ne akwai kahirai zalla wayanda ba su da addini Sheikh Usman dan Fodi ya yake su akwai wayanda suke su kuma musulmai ne amma ɗan bid'a ne masu kokarin kafa bid'a ne masu fada cewa sai an raya bid'a ne masu kokarin cewa sai sun tabbatar da bid'a a wannan kasar ne wayanda bidiyoyin su bidiyoyi ne masu muni Abdullahi Gondo da Sheikh Usman dan Fodiyo da majalisar gaba daya sun yi kokarin sun yake su domin tabbatar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin tabbatar da tauhidi a wannan kasar wannan duka abin da suka yi kenan yace shi ina nake cewa fakar kana awwalu man baya a shaqiqahu ya kasance shine na farko wanda ya wa shaqiqin sa mubaya'a domin wannan jihadi a Sheikh Usman bin Fodiyo kenan ala sam'i wa ta'a ya masa wannan cewa zai bishi zai masa da'a duk abin da Abdullahi Gundu aka bashi umurni kenan Sheikh Usman dan Fodiyo ya bashi umurni to zai yi masa da'a wannan kuma dukkan daular da aka kafa sai da haka shugaba idan ana masa da'a sannan yake samun damar kafa daular idan ya zama shugaba ba a masa da'a shugaba yana cewa ayi kaza a kiya shugaba ana fitowa a zazzage shi shugaba ana kin mutuncin sa shugaba bai da damar yace ayi ayi bai da damar yace a bari to ba shugaba ne ba kuma ba a kin nasara a hakan saboda idan ana so a kin nasara dole a samu shugaba kuma idan aka samu shugaban nan kuma a masa biyayya wannan shine ke sa al'umma suke nasara amma duk lokacin da suke saba mu shugabannin su to yana da wahala su cimma nasara to wannan shi yasa Abdullahi Gundu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka farawa babban shakikin nasa Usman dan Fodiyo mubaya kuma wannan mubaya cewa sun masa mubaya sun mika wuya yayi saranda cewa zai saurari duk abin da ya bashi umurni kuma zai yi masa biyayya a kowane umurni da ya bashi fil jihadi cewa a wajen jihadi lillahi kalimatillah kuma wannan jihadin za a yi shi ne domin daga kalimar Allah at-tauhid was sunna tabbatar da tauhidi tabbatar da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawiyya wa kad kana min mashahiri quwwatil juyush al-islamiyya saboda kasi ya zama yana daga cikin shahararrun komandodin sojojin musulunci fi kathiri min al-ma'arik a cikin hari-hari da yaƙe-yaƙe da dama da aka kai to Abdullahi Gundu shine jagora shine komanda da dama idan za a je yaƙi Sheikh Usman dan Fodiyo Abdullahi Gundu yake nada waye zan shine komanda general wanda ke zama shine wato jagora na sojoji gaba daya za a samu komandodi wa'inda ke jagorantar wannan kabila da wa'inda ke jagorantar wannan kungiya da wa'inda ke jagorantar wannan yan gari da wa'inda ke jagoranta wannan yan yanki akan same su da wa'inda ke jagoranta wannan nau'i da na mutane akan same su to amma wane ne shugaban wa'innan komandodin gaba daya to sai a sa Abdullahi Gundu shine komandan komandodi kenan dukkan wani jihadin da za a yi mafi yawa zaka samu Abdullahi Gundu shine hakan akan nada wasu wani lokaci kuma ya zan cikin sojoji amma dai mafi yawa shine ke zama commander general wa tamma ala yadihi an-nasr al-azim kuma ya samu nasara a gurare daban-daban da aka je a wajen yaki gurare daban-daban zamu ji su a cikin littafin nata tazyinul warakat wanda yake ambatawa a guraren da aka je yaki da garuruwan da aka je yaki da inda aka fafata da inda aka ci nasara da inda kuma aka ci nasara akan su sabatun su sabansa da abokanin sa inda aka ci nasara duka zai ambata billahi gudu rahimullah domin wannan littafin da zamu karanta tazyinul warakat littafi ne tarihin kafa wannan daular ta musulunci fi adid min al-mara'arik allati qada fiha junud al-muslimin dukkan mafi yawa a hari-harin da aka kai da yaƙe-yaƙen da aka yi to mafi yawa Abdullahi Gundu shine ke jagoranta wannan yaƙin kuma an samu nasara a mafi yawa daga cikin su kama yabdu zalika wadihan fi diwanihi alladhina nu bisaddihi kamar yake bayyana a wannan diwani nasa ne wannan litafi nasa tadhyinul warqat da yarda Allah zamu ji shi walam yazal hadha dabuhu ma shaqiqihi wa shaykhihi wannan bai gushe ba haka dabi'a sa take tare da malamin nasa shakekin nasa a waje masa da'a da masa biyayya da wajen kokarin kafa daular musulunci ta hannunsa ila an tamman nasrul marju har aka cimma nasarar da ake fata a cimma alhamdulillah ala aidi junudil muslimin ta hannun rundunoni da sojoji wa'annan na musulmai wa'anda suke sune ahli sunna sojojin Sheikh Usman dan Fodiyo ahli sunna ne sojojin da shi Usman Abdullahi Gundu ke jagoranta ahli sunna har suka samu nasara alhamdulillah aka kafa sunna a wannan kasar wa kamati daula al-islamiyya fil garb al-afriqiyya sai aka samu wannan daular musulunci ta samu kafuwa a wannan yammacin afrika bi qiyadati ash-shaykh usman ibn fodiyo ta jagorancin shaykh usman dan fodiyo shaqiqin abdullahi dan fodiyo wa sha'at hadhihi ad-dawla wannan wa ashat hadhihi ad-dawla wannan daula tar rayu 100 ami shekara 100 qabla dukhul al-injilizi al-mustamirin kamin kan mulkin mallaka su shigo sai da tai shekara 100 ana gudanar da litafi Allah da sunnan manzo Allah wannan daular tana kafi sai da yan mulkin mallaka suka zo suka tumbukar da wannan gwamnati ta musulunci fi biladi garbi afriqiya a wayannan garuruwa na afriqiya wa ma zalika illa natijatan ma qama bihi hadha al-fard wa amsalih ba komai yasa aka cimma wannan gagarumar nasarar ba illa kokarin da wannan ɗaiɗai kun mutane wannan malamin da ba kowa ke zama irinsa ba da kuma wasu waɗanda suka yi kamanceceniya da shi Abdullahi Gundu kokarin su ne yasa aka cimma wannan nasara. Fakat zakara Muhammadu Bello ibn Usman ibn Fodio, lalle Muhammadu Bello dan Usman dan Fodio, wato dan su Abdullahi Gundun domin dan yayansa, duka ya ambata muna anna abahu, lalle babansa a Sheikh Usman ibn Fodio, lamma qama bid'awati al-islamiyya, lokacin da ya tashi yana da'awar musulunci, laqiya min ulama'i asrihi min al-jifa'i wal-adhiya, ya gamu da jifa'i, ya gamu da cutarwa ta hannun malaman zamanin sa. Dama duk mutumin ne tashi yana kira zuwa ga addinin musulunci sai ya samu kalubale daga malaman da yake rayuwa tare da su, domin wani malami yana ganin cewa don me zaka zama haka, don me zaka yi kaza, don shi fa bai iya yi, amma kai da kake iya yi kuma sai yace don me zaka yi. Wannan yana cikin bala'in da ake fuskanta ta malamai, kamar yadda mafi yawan mutane suna da irin wannan ɗabi'a, kyamar wani ya zan wani abu, hasada kenan. To Abdullahi Gundu da shi da yayan nasa a Sheikh Usman ibn Fodio sun gamu da irin waɗannan malaman masu kutungwila ga da'awar nan tasu, masu cutata musu, masu ƙoƙarin ganin cewa sun hana musu wannan da'awar, ko sun cutata musu domin da'awar ta tsaya. Wannan duka sun yi haƙuri da wannan, kuma sun ci gaba da aikin su domin sun san Allah ne ya sa su, kuma Allah ne ya sa su zai ba su nasara, kuma alhamdulillah Allah ya cika musu alƙawali, kuma sun cimma wannan nasarar da suke fata su cimma alhamdulillah. Yake cewa mallahu yusi fa yadahu Allah wa nasarahu bi ta'ifati min al-ulama, amma a hakan Allah ya taimake shi, Allah ya bashi wasu zakakuran malamai waɗanda suka shiryayyu ne mabiyan sunnan manzo Allah, suka zo suka kama masa, aka kama da'awar sunnan, aka kama jihadi, har aka kafa sunnan manzo Allah a wannan kasar. Fa Abdullahi ibn Fodio ya taqaddamuhum fi zalika, to Abdullahi dan Fodio to shine jagoran su. Idan kana son ka samu cikakken wannan bayani, ka je ka dauki littafin a Sheikh Amirul Mu'minin Muhammadu Bello dan shi Usman dan Fodio, ya wannan bayani a cikin littafin sa Infaqul Maisun fi tarikh bilad Tuqrar, zaka ga wannan bayanin cikakke wanda wannan Amirul Mu'minin sarkin musulmi Muhammadu Bello ya rubuta, kuma yayi bayani a kansa. Fatar mu Allah subhanahu wataala ya gafarta ma wa'annan zakakuran malamai, ya bayi musu rahama, ya hada mu da su a aljanna, zuriyar su Allah ya kare mu na su, ya kare mu na kasar mu, ya kare mu na yankin mu, ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasar gaba daya, ya taimake mu, ya taimaki malaman mu da iyayen mu da shugabannin mu, jagorori mu, Allah ka dora su bisa ga abin da zai amfane su, zai amfane mu, zai amfani wannan al'umma gaba daya. A biyo ma wani sati darasin mu na uku, za mu dora inda muka aji. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.